Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Babulla tare da Aisha Ma'azu da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Litinin 12 ga watan Agustan 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Makaddashin hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security a nan Amurka ya kare matakin da suka dauka a makon da ya gabata. Masu kada kuri'a a kasar Argentina sun shammaci shugaba Mauricio Macri a zaben fidda gwani da aka yi a makon da ya gabata. Sai kuma 'yan sandan Hong Kong sun yi amfani da sabon dabaru wajen tarwatsa masu zanga-zanga.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da matarsa sun isa filin jirgin saman kasa da kasa da ke Abuja domin tafiya kasar India. Haka kuma za ku ji cewa jakadan Amurka a jamhuriyar Niger Eric ya kai ziyara cibiyar addinin Musulunci da ke birnin Yamai don taya musulmi bikin sallah. Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu zanga-zanga a Hong Kong sun yi kunnen ƙorshe da gargaɗi da jami'an 'yan sanda suka yi musu da safiyar yau Litini, bayan da 'yan sandan suka fesa musu barkonon tsohuwa da harba musu harsashen roba domin tarwatsa su, lamarin da ya sa suka fusata suka toshe hanyoyi. A babban filin jirgin sama na birnin tarayyar kasar wanda yake yawan zirga-zirgar fasinjoji, masu zanga-zangar sun yi cocorin doin abin da ya tilasta soke jiragen wato jigilar fasinjoji. Mutane da dama sun raunata a wasu yankuna da suka turnike da hayaki. Babu abin da ake ji sai karar mukamai da kuma iho-ihon mutane cikin dare. 'Yan zo na gari banza na taiwa masu zanga-zangar bulala akan titina kwatankwacin abin da ya auku a Yuanlong, wato a Yuanlong da ke arewacin yankin, inda masu maza sanye da fararen riguna suka yi ta zane fasinjoji a tashar jirgin kasa. Hukumomi sun ce mutum 54 ne suka ji rauni, ciki har da mutane 2 da suke kwance cikin mummunar yanayi a asibiti a yau Litini, da kuma wasu 28 da yanayinsu bai munana ba, in ji hukumomin asibitin. Amurka da kungiyar Taliban sun kammala tattaunawar da suke yi a zama na 8 da zimmar cimma matsaya tsakaninsu domin kawo ƙarshen yakin da ake ta yi tun shekaru 18 da suka gabata a kasar Afghanistan domin share fagen tattaunawar zaman lafiya a tsakanin kungiyar. An kammala zaman da aka kwashe kwanaki 9 ana yinsa a Qatar da goshin asuba a yau Litini, a cewar wani dan kungiyar ta Taliban. An cika da zaman ne a jiya da al'ummar musulmi a duk fadin duniya suka fara shagulgulan sallah wanda za a kwashe kwanaki 3 ana yi, wato Eid al-Adha. A wani takaitaccen jawabi, Zabihullah Mujahid ya ce tattaunawar tana da tsarkakiya kuma tana tasiri domin duka bangarori biyun sun amince su tuntubi jagororinsu saboda abin da zai biyo baya. Masu saurare, kada ku manta, labarun na zuwa muku ne daga nan muryar Amurka a Washington DC. Lauyan mutumin nan da ake zargi da harbe mutane a wani masallaci a kasar Norway ya ce wanda yake karewa ya kiye baiwa masu bincike haɗin kai. A yau lauyan ya ce wannan yancinsa ne saboda bai yi na'am da laifin da ake zarginsa da shi ba. Kafafen yaɗa labarai dai sun bayyana wanda ake zargi da suna Philip Manshaus, ɗan shekaru 21. Mutumin dai ɗan asalin kasar Norway ne kuma ana tuhumarsa wato ana tuhumar shi ne da laifin kisa. Babu wanda ya rasa ransa a masallacin, amma bayan wasu sa'o'i 'yan sanda sun gano gawar 'yar uwarsa a wani wuri daban. A lokacin da Mashhaus ya shiga masallacin An-Nur a ranar Asabar, mutane uku ne kacal suke cikin masallacin. Shigarsa masallacin ke da wuya ya bude wa mutane biyu wuta, na ukunsu kuma wani mutum ne dan shekaru 65 kuma tsohon jami'in 'yan sandan sama na Pakistan wanda ya yi nasarar damke shi. Mukaddashin hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security a nan Amurka ya kare matakin da suka dauka a makon da ya gabata na kai farmaki a wasu kamfanonin sarrafa abinci da ke jihar Mississippi, inda suka je kamin daruruwan bakin haure da basu da takardun izinin zama. Sai dai ya ce bai ji daɗin lokacin da aka gindaya aka kai farmakin ba, lura da cewa an kaddamar da shi ne kwanaki kaɗan bayan da wani ɗan bindiga ya harbe mutane 22 a wani harin kan mai uwa da wabi a El Paso da ke jihar Texas. A wata hira da aka yi da shi a shirin Meet the Press a gidan talabijin na NBC, Kevin McAleenan ya ce mutum 200 daga cikin bakin haure 680 da aka kama bayan an kai farmakin a wasu kamfanoni biyar suna da tarihin aikata manyan laifuka kuma za a mayar da su kasashensu na asali. Wasu hotunan bidiyo da aka watsa ta kafar talabijin sun nuna wasu kananan yara suna ta kuka bayan da suka gano cewa farmakin ya rutsa da iyayensu. Amma McAleenan ya ce an gudanar da kamen ta hanyar nuna tausayi, sannan an tanadi matakai na kula da yara. Masu kada kuri'a a kasar Argentina sun shammaci shugaba Mauricio Macri a zaben fidda gwani da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata, yayin da aka kammala kidaya mafi akasarin kuri'un da aka kada. Sakamakon ya nuna cewa masu zaɓe ba su ji daɗin irin matakan tsuke bakin aljihu da gwamnatin shugaba Macri mai matsakaicin ra'ayin mazanjiya take ɗauka ba, lamarin da ya sa suka sauya akalar tafiyarsu zuwa ɓangaren masu ra'ayin sauyi. Shugaba Macri da abokin takararsa Miguel Angel Pinchetto sun samu kashi 32 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin hamayyarsa Alberto Fernandez da abokiyar takararsa Cristina Fernandez Kirchner suka samu wato kashi 47 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada.
Aisha Ma'aji kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai taskar rahotanninmu. A Najeriya, shugaban mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Elzazzaki da matarsa sun isa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Abuja domin tafiya ƙasar India neman magani. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
A halin yanzu da almajiran Malam Ibrahim Elzazzaki sun tabbatar da cewa malamin yana shirin tafiya India. A yanzu haka ma Sheikh Elzazzaki yana na babban filin saukan jiragen sama na Abuja Namdi Azikiwe. Kakakin kungiyar Ibrahim Musa ya ba da wannan tabbaci a zantawa da ni da shi ta wayar ho.
Eh, lalle haka ne. Muna fatan an jima Allah da ba su tashi.
Wato, Malam Ibrahim, wannan za mu iya cewa ya bi wato sharuɗan nan da aka kafa ba a yi amfani da su ba kenan.
Gaskiya ba za mu iya cewa ba dai ko ba haka ba zan iya cewa haka nan ba. Amma dai lalle bisa ga abin da muke tabbata shi ne lalle tafiyar tana nan kuma insha Allah da yamma nan za a yi.
Wani ƙarin bayani Ibrahim Musa za ka ba mu kan yanayin tafiyar, tun da kusan za a iya cewa ba malam din ba shi ɗaya ba ne ake sa ran zai tafi India.
Eh, lalle ba shi kaɗai ne zai tafiya ɗin ba, bisa rakiyarsu jami'an tsaro ɗin ne, sannan kuma da kuma 'yan uwa masu hidima.
Wato za a iya cewa cikin sharuɗa ka yi cewa shi ne zai ɗauki nauyin kansa in ya kasance a India.
A gaskiya ba zan iya cewa ga yadda abubuwa ɗin suke ba kawo yanzu gaskiya.
Ibrahim Musa, ka ce tafiyar ta haɗa har da jami'an tsaro na DSS da wakilai na gwamnatin jihar Kaduna?
Eh, to gaskiya duk wannan ban da wannan duk kifin abin da na sani dai shi ne kasan dama dai ita kudu ta ce bisa sa'idin ita hukuma ɗin ne, kuma tun da tafiyar ka ga za ta yiwu ko kuma za ta yiwu za mu ce lalle an cika wannan sharuɗa da ne kafin kotu dama ta riga ta dinga sharuɗin bisa sa idan su ina yanzu gwamnati kuma Kaduna wannan daga baya ne aka zo da shi wanda yake kuma ba za mu iya cewa komai a kan shi ka gaskiya
tunda kotu ta yanke hukuncinta waɗannan sharuɗa na gwamnatin Kaduna ku ku yi la'akari da su ba kenan
eh lalle ba mu san da wannan ba gaskiya
muna fata da zarar a shi malam din da ita uwar gida Zinatu sun samu tashi muna so mu samu labari nan take
to insha Allah
yanzu dai zamu jira mu ga tashin malamin da kuma martani da za a samu watakila daga gwamnatin jihar Kaduna ko ita kanta gwamnatin Najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah
a gaida Nasiru Adamiel Hikaya da wannan ci gaba to a jamhuriyar Niger kuma jakadan Amurka a kasar Eric Wachika ya ziyarci ofishin kungiyar addinin Islama da domin isar da sakon taya al'ummar musulmin Niger murna sallar layya wacce ake ci gaba da shagulgulanta yanzu haka a kasashen duniya ga rahoton da Sulaiman Mumin Barma ya aika mana daga Yamai
Wannan shine karan farko da wani babban jami'in diplomasiyar Amurka a Niger ke kai ziyara ta Kanas zuwa ofishin kungiyar addinin Islama da nufin isar da sakon al'ummar kasar ta Amurka musamman a irin wannan lokaci na shagulgulan sallah abinda ke kara gwada muhimmancin mutunta addinin abokan zama a duk inda suke a duniya ambassador Eric P. Witeka ya bayyana cewa
Nom de gouvernement de Sud-Tanzanie j'adresse mes meilleurs voeux au peuple musulman du Niger à l'occasion de la fête de Tabaski. Baraka de Salah, Eid Mubarak.
Da sunan gwamnatin Amurka, ina yi wa al'ummar musulmin Niger barka da sallah. Wannan wani lokaci ne na ƙara mai da hankali ga ibada, tare da yawaita addu'o'i. Sannan dama ce da ake taruwa wuri ɗaya, yallai da aminai cikin yanayin zaman lafiya da ƙaunar juna. Ƙasar Amurka ƙasa ce da kowa ke da ƴancin yin addinin da yake so. Akalla musulmi miliyan 3.5 ne ke rayuwa a Amurka. Mun yi amanna cewa imani a addinance wani abu ne mai matukar muhimmanci a tsakanin al'umma. Mutane masu nutsuwa da karfin imani na taka rawa sosai a sahun al'umma. Abinda ka iya taimakawa sosai wajen samar da zaman lafiya, yafewa juna da adalci.
La tolerance et la justice
da yake karbar sakon al'ummar kasar Amurka shugaban kungiyar addinin Islama ta kasa IEN limamin babban masallacin Juma'a na birnin Yamai Sheikh Jabir Umar Ismail da sunan al'ummar musulmin Niger ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Amurka
lalle mun ji dadi wannan ne yana goda ma jama'a duka da sikin Niger da babu fitna tsakanin addinin musulunci da wadansu addinai kenan shi ma ya zo ya karfafa wannan zumunta kenan Allah ya sa wannan zuwa ziyara da ya zo ya imuna ya sa jama'a da dama su gane da fitina bai da kyau kenan kowa yayi addinin shi yanda Allah ya umurke shi muna so Allah ya sa musulmai sauran musulmai su gane da sauran kristoci babu fitina mutanen ya kamata su zamna kwankiyar hankali da zumunta mu samu albarkan wannan shekara da kwankiyar hankali da nan da Niger da Amerika da sauran kasashen duniya gabaɗaya
kasar Amurka na daga cikin kasashen da ke kan gaba wajen tallafa wa jamhuriyar Niger a yunkurin da kasar ta sa gaba wajen samar da zaman lafiya mai dorewa ta hanyar tararrakin fadakar da shugabannin al'umma da na addinai da samar da aikin yi ga matasa Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma daga Yamai da wannan rahoto. To daga jamhuriyar Niger bari mu sake komawa Najeriya, inda gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya mika godiyarsa ga jami'an tsaro saboda irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen tabbatar da tsaro a jihar gwamnan ya yi wannan yabon ne a ci gaba da bukukuwan sallah da ake gudanarwa a fadin duniya baki daya ya gudanar da nasa bikin sallah a fadar gwamnati da ke Maiduguri ga rahoton da Haruna Daudabi ya aika mana daga Maiduguri
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya mika godiyarsa ga jami'an tsaro da masu ran al'umman jihar kan gudumawan da suke bayar wajen samar da tsaro a jihar. Gwamnan yayi wannan yabon ne a cigaba da bukukuwan sallah da ke gudanarwa a fadin duniya baki daya da kuma gudanar da nasa a fadar gwamnatin jihar Borno dake garin Maiduguri. Gwamnan ya ce za su yi duk iya maiwa su ga sun inganta rayuwar al'umman jihar.
Na farko dai nake son gode ma Allah shi wanda ya bamu son kwanaki da muka ga wannan rana na mai albarka. Muna roƙon shi da sunan wannan ranan ya biya sauran bukatun mu duka. Na baya ina ma godiya ma President Muhammadu Buhari da sojoji da DS da police da civil defense da makamantansu da suna Borno gaba daya yadda suna taimaka su kawo zaman lafiya a Borno. Na uku nake son godiya ma mutanen Borno gaba daya suna roƙon Allah don saboda mu samu lafiya. Allah ya ba mu lafiya. Muna gode musu su yi mana hakuri. Gwamnati insha Allah za ta tabbatar cewa mun bunkasa zaman su a kasan Borno. Na karshe dai Allah ya ba mu lafiya. Muna ci gaba da roƙon su su ba mu haɗin kai da za mu tabbatar cewa Borno ta yi gaba.
Wayya al'umman jihar Borno suka gudanar da wannan bukukuwa na sallah ne a wannan lokacin. Ga dai wasu daga cikin magidanta da abin da ke cewa.
Rana alikotoko
na gashi Allah sa an yi bikin sallah a garin Maiduguri. Ya wannan sallah ta zo muku?
An yi sallah lafiya duk kowa ya walwala duk an je idi an dawo ba wani matsala ko ina aka je kuma an je kowa yanzu yana zuwa ziyara da sauransu.
To menene fatar ku al'umman jihar Borno ganin cewa a wannan lokaci ne na ibada na roƙon Ubangiji?
Sai godiya dai tunda already yanzu za a yi fata a yi addu'a ma jihar kuma da kasar ga baki da haka.
Sunana Ibrahim Haruna daga Gwanje Sabon Gari. Maiduguri an yi sallah lafiya lafiya ba wani hayaniya ba wani ciko-cikon komai. Alhamdulillahi dai kawai sha'ani na zaman yau.
Kamar da muke nan
zaman yau kaman abubuwan kayan masarufi gashi akwai kayan yayi tsada kuma babu kuɗi a hannun mutane.
Ya ba sun ka ban yanka ba, an samu an yi?
Alhamdulillahi an yanka, mai yanka biyu ya yanka ɗaya, mai yanka ɗaya bai samu ya yanka ba.
Menene fatar ku ne ganin cewa an sake samun zaman lafiya a wannan jiha?
Fatan zaman lafiya mu dai alhamdulillahi gwamna Sabo yana kokari, duk kokarin sa duk lungu da kauye da sako yana ta sintiri ya gade mutanansa, al'umarsa a zauna lafiya.
Na kuma mai waye wasu yaran da na tadda suna yawon sallah ko ya suke ji game da wannan bikin sallan a yanzu, kuma menene fatar su?
Me sunanka?
Abdullah
waye?
Hawa Tumaina.
To gashi yau sallah ko? To ya sallar take?
Alhamdulillah.
Kuna bikin sallah ko? Ka ci nama?
Na ci.
Ka ji yawan sallah? To me ka samu a yawan sallah?
Dari.
Ya menene sunanka yaro?
Umar Haruna.
To Umar ya sallah?
Alhamdulillah.
Ana yawan sallah ko? Me ka samu a yawan sallah?
110.
Har ka samu dan kudi a hannunka? To me zaka yi da kudin?
Zan sai kayan makaranta.
Kamar me kenan?
Takardu da pencil da cleaner da shafuna.
Na so kai karatu kenan. Me kake so ka zama in kai karatu?
Dokta zan zama.
Allah ba da sa'a Umar.
Wasu yara kenan da ke ci gaba da shagulgular bikin sallah da ake gudanarwa a fadin duniya baki daya. Kai bayyana yadda suke ji kan wannan rana da ma irin burin da suke so su cimma a rayuwa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu daga Maiduguri. Masu sauraro kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 18. To ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba wasu daga cikin nakasu da akan sama da suka shafi karatun jami'a, ko dai daga ɓangaren malamai ko kuma daga wajen ɗalibai da akan yaye daga jami'o'i. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya samu zantawa da Dr. Abdullahi Yalwa na kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar ta tare Ali da ke jihar Bauchi.
Martaba ga mutane
kalmar jami'a a turance ta samo asali ne daga kalmar ita kanta duniya baki daya, wato a turance ana ce da jami'a university. Shi ko kalmar university an samo shi daga abinda ake cewa universe, wato duniya kenan. Idan ko haka ne abinda ake so a isar shi ne mutumin da du ya kai mataki na karatu na jami'a, aka ce yau gashi jami'a ta hasale masa, ta amince da shi cewa ya kammala karatu, to tsammani ake cewa wannan mutumi duk inda ya samu kansa a duniya matukar jama'a na rayuwa, to zai zama kaman wani majingina a gare su, zai zama mai amfanarwa, zai zama mai tallafawa, zai zama mai taimakawa, sakamakon cewa ya fito daga wata farfajiya wadda ta riga ta gogar da shi yadda za a rayu a ko'ina a duniya, ko da wani irin bangare na karatu ne ya karanta. Shi ya saka ake da abinda ake cewa shi takarda ta jami'a, in mutum ya kammala karatu ana ba shi shaidan kammala karatu ne, abinda ake cewa character and learning, wato tarbiya, gogewa da kuma karatu. Don haka akwai abinda ake nema mafi karanci na mu'amala, na rayuwa, na zamantakewa, da ya sarrafa dukkan wani al'amari da ka iya bijirowa mutum bayan gundarin karatu na wani sashi da mutum ya yi. Shi ya saka a wasu lokuta sai ka ga mutum ya karanta wani bangare na karatu daban, amma sai ka same shi yana wani aiki na daban wanda ba bangaren abin da ya karanta bane. Misali mu ce aikin jarida, sai ka je ka samu wani ya karanta bangaren addini ko bangaren wato zamantakewa ko wani harshe ma wato yare na wani wanda ba kai tsaye aikin jarida bane, ba mass communication ba, amma sai ya zo shi a matsayinsa na wanda ya jami'a, kaga ya saje a cikin wannan layi. Kakan iya zuwa banki ka samu mutanen da ba sun yi karatun kuɗi ba, wato ba accountants bane, amma sun zo suna rike kuɗi, suna sarrafa shi yanda ya kamata bisa ka'idoji da dokan banki, saboda wancan gogewa da suke da shi da ake cewa character. In ka hada shi da learning din nan shikenan. Kuma abinda ake so koyaushe shi wanda duk yayi karatu aka ce ya kai wannan mataki, ita jami'a farfajiya ce da ba wani wurin da mutum zai yi wani karatu a duniya nan da ya wuce wannan mataki. A jami'a ake degree, misali a jami'a ake abinda ake cewa master's degree, kuma a jami'a ake digirin digirgin, wato PhD. Ba wani karatu kuma za a ke yin sa a aji domin a bada wani takarda a tsarin karatu da ya wuce wannan mataki na digirin digirgin. Saura abubuwa ne da mutum kokarinsa zai kai shi, wato kaman zama babban shehi da ake cewa professor. Wannan mataki ne na aiki, mataki ne na rubuce-rubuce da wallafe-wallafe da zai iya sa a baka ci gaba a aikinka har ka kai wannan mataki, musamman ga malaman jami'a.
Yanda ka yi bayanin yanda shi ne kwaloluwa ƙarshen kodewan ilimi kenan. To amma sai ka ga ya zanto ilimin nan ta yaya kake ganin zai amfani al'umma da shi?
Yawa, su kaman jami'oyi kamata ya ce ya waitansu ya zama alfanu, ya zama alkhairi, ya zama wato wani mafita ga al'umma. Inda aka samu yawaitan jami'oyi kamata ya a samu karantan matsaloli. Dukkan wani matsala da ya bijiro abinda ake kyautata tsammani shine a kimiyyance, a basirance jami'o'in nan za su ɗauki wani nazari, a yi bincike akan wannan musabbabi, a kuma fito da hanyoyi wadda za a magance kowace irin nau'in damuwa ce cikin sauƙi. Wala Allah wannan damuwa yana da alaƙa da zamantakewa, misali rigingimu na kabilanci, na addini, na sace-sacen mutane da garkuwa da su, rigingimu da ake da su irin wa'annan. Wala Allah lalacewan hanyoyi a an gyara, in an yi gyaran bai jumawa ya sake lalacewa. Wala Allah na'urori da muke amfani da su, wala Allah ya waitan hayaki, wala Allah ya waitan shara a cikin al'umma, ya za a yi amfani da shi, a sarrafa shi, a kauda shi. Dukkan wani irin damuwa ya kamata a ce jami'o'i cibiyoyi ne na bincike, na nazari wadda za su fito da magunguna ga irin cututtuka da suke damun al'umma ta kowane bangare, sai gwamnati ta zama tana amfani da shi na warware matsaloli don samun maslaha ga al'umma. To kamar yadda ka sani, a Najeriya muna iya cewa da wasu kasashe na Afirka abinda muke gani sabanin irin wannan al'amari ne.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shirin har ya zo muku, musamman wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Maza da mata dun wazan miƙewa.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Yanzu sai wasiƙun masu sauraro da suka aika mana ta hanyar email.
To bari mu fara da saƙon Saliu Isa Fana da Nafa'atu Muhammad Shiyar Shawa Fana, jihar Kebbi. Waɗanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna ce al'umma musulman duniya wannan bikin babbar sallah. Da fatan Allah maimaita mana tabadin badada, muna kuma cikin masu yawan rai, kuma don Allah masu ababen hawa a daina tukin ganganci don kaucewa munanan haɗarruka. Sai saƙon Usman Kasim Kiringim ɗan Nijar, mazaunin ƙasar Libya, tare da Comrade Sani Diga ɗan jihar Maradi da Ali Kiyare Bulamba, waɗanda suka ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan kun sallah lafiya. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu taya ƴan uwa al'umman musulmi na duniya baki ɗaya muna gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah Ubangiji ya maimaita mana tabaɗi da rai da lafiya, amin summa amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. A yanda musulmi a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan sallah, muna fata majitanmu da sauran al'ummar musulmi za mu duƙufa wajen yi wa ƙasashenmu na Najeriya da Nijar da ƙasashenmu na Afirka do'in zaman lafiya da ƙaruwar arziki. Na gode. Sako daga Sunusi Ishaq Adam Tudun Wadan ɗan Kadi, Kano. Sai kuma saƙon Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki a Bocin Tarayyar Najeriya, wanda ya ce salam VOA Hausa, ina taya al'umman musulman duniya muna yin babban sallah lafiya. Allah nuna mana baɗi lafiya, ya kuma dawo mana da alazanmu da suka yi aikin hajji bana lafiya, amin summa amin.
A gaida Mahmud Lalo da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin, ga Aisha ta dawo da labarai amma a taƙaice.
Masu zanga-zanga a Hong Kong sun yi kunnen uwar shegu da gargaɗi da jami'an 'yan sanda suka yi musu da safiyar yau Litinin, bayan da 'yan sandan suka fesa musu barkonun tsohuwa da harba musu harsashen roba domin tarwatsa su, lamarin da ya sa suka fusata suka toshe hanyoyi. Amurka da kungiyar Taliban sun kammala tattaunawar da suke yi a zama na takwas da zimmar cimma matsaya tsakaninsu domin kawo ƙarshen yakin da ake yi tun shekaru 18 da suka gabata a ƙasar Afghanistan domin share fagen tattaunawar zaman lafiya a tsakanin kungiyar. An kammala zaman da aka kwashe kwanaki 9 ana yinsa a Qatar da goshin Asuba a yau Litini, a cewar wani ɗan kungiyar ta Taliban. Lauyan mutumin nan da ake zargi da harbe mutane a wani masallaci a ƙasar Norway ya ce wanda yake karewa ya ki baiwa masu bincike haɗin kai. A yau lauyan ya ce wannan ƴancinsa ne saboda bai yi na'am da laifin da ake zargin shi da shi ba.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan irin rawar da jami'an tsaron Najeriya ke takawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu Alfredo Santos, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare.